بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أربعة تقوس قوات محرم hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da 13 ga watan Mai 1997. Idan ba a manta ba, muna karatun littafin al-ibanatu an usulid diyana ta al-imamu abul hasan al-ash'ari, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Mun kawo inda malam yake cewa wa nusahihu kaseeran min ar-ruqya fil manami, mu musulmi ahlus sunna as-salafiyya muna ingantar da dayawa daga cikin mafarkayya da ake gani a cikin bacci. Ma'ana mafarkayya da ake yi ana ainihin in ana bacci, to mafi yawanci daga cikin su suna da inganci. Kuma wa nuqirru anna li zalika tafsiran, muna tabbatar da cewa suna da ainihin fassara gurgurdan ainihin yadda take. In an samu malaman da suka san fassara akai, to za su ainihin iya fassara maka su baka bayani insha Allah daya bayan daya. To a karkashin wannan matsala ne inda har muka zo muka kawo bayani akan mafarki da yadda al'amarin shi yake, da Allah madaukai da yadda Allah madaukakin sarki ya bashi muhimmanci a cikin littafan da ya saukar, da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya baiwa mafarki muhimmanci a cikin ingantattun hadisai waɗanda ainihin manyan malaman hadisai suka ruwaito, kamar al-Imam al-Bukhari da Muslim da su Imam Malik da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da su al-Imam Ahmad. Da kuma wannan ke nuna maka muhimmancin mas'alar, domin duk wani littafi wanda ya shafi daga manya-manyan littattafai zaka samu kitabu ta'bir, littafin da ke bayani akan mafarki da kuma bayani akan fassarar mafarki. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai muka kawo kuma hadisi a cikin sahihi al-Bukhari, inda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda yayi ƙarya a cikin mafarkin shi, ko kuma ma dungun bai ga mafarki ba, kawai sai ya kirkiri ƙarya yace yayi mafarkin kaza, ranar al-kiyama za a yi mishi azaba, a kawo mishi sha'iri guda biyu kamar alkama ko shinkafa, kwaya biyu a ce sai ya daure su ya kudurce su kamar yadda ake daura igiyoyi guda biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma faufau, wannan mutum ba zai iya ba, waye zai iya kulla shinkafa da shinkafa kwaya biyu? Za su kullu? Ba za su kullu ba, ma'ana azaba mutum zai sha kenan. To shi yasa sai ka lura ka fadaka a ido biyu. Ma manzon Allah yace ya ishi mutum ya zantan tagariyar makaryaci, cikakken makaryaci ne duk wanda yake bada labarin duk abin da ya gani, duk abin da ka gani ka zo ka bada labari. Manzo Allah ya ce ka cika makaryaci, ku duba abin da ka gani fa, ba ma wanda baka gani ba, komai ka gani ai yau an yi kaza, ai yau an yi kaza, ai yau an yi kaza. Sai ya sa ma'aiki cikin hadisi ya ce inne maka wasiya bi kafaratis samti, da yawan yin shiru. Shi ya sa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka ga in suka zauna a majalisi aka ce kamar an ɗora tsuntsaye a kansu saboda natsuwa, sun yi shiru. Faradiyallahu ta'ala anhum ajma'ina. To a ƙarƙashin wannan hadisi ne da annabi ya tsawa game da ƙarya a cikin mafarki. Cikon hadisin kuma har annabi ya ce duk wanda ya saurari zancen wasu mutane alhali ba su sanya saurara, suna guje mishi, yana bin su, yana kasa kunne, yana miƙa kunne sai ya ji, ma'aiki ya ce za a ɗura ruwan dalma a cikin kunnen shi gobe kiyama. Manzo Allah ya ce duk wanda ya zana ko ya ɗauki wani hoto, ma'ana wannan hukuncin photographer kenan, masu ɗaukar hoto, masu zana hoto, masu yin drawing da makamantansu, manzo Allah ya ce sai an tilasta shi cewa lallai ya hura wannan hoto rai faufau, kuma annabi ya ce ba zai iya hurawa ba. Shi ya sa kowane hadisi ana so, shi ya sa ake son kowane ilimi ka je ka yi shi a hannun malaman shi. Hadisi akwai malaman shi, in baka je wurin malaman hadisi ba, daidai da yadda ake fassara hadisan ma baka iyawa. Yanzu wannan hadisi ba yana magana akan hukuncin ɗaukar hoto bane, kai ka je ka zauna ana ɗaukar ka, ba yana magana akan rataye hoto bane.
a'a, wannan hadisi yana magana akan hukuncin mai sana'ar ɗauka ko zanen hoto ko kuma sassaka gumaka. Wasu hadisan kuma da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke magana akan cewa mala'iku ba su shiga gidan da yake da hoto ko gunki. Waɗannan kuma hadisai suna tsoratarwa game da aje wani gunki a gida ko kuma manna ko rataya ko lika ko zana wani hoto a jikin bango ne ko a jikin matashin kai ko a jikin katifa ko a jikin dadduma ko a jikin labule ko a jikin menene, matukar surar hoto na abu mai rai ta bayyana, faufau mala'ikar rahama da ya shiga gidanka. Duk malamin da ya ruɗe ka ai an ce malahu zillun, fa hadha kalamun batilun farighun, wannan magana maganar banza ce. Imam An-Nawawi yace a cikin littafin shi Al-Minhaj Sharh An-Nawawi, yace wannan magana maganar banza ce, cewa wai sai hoton da aka sassaka sai gunki, amma wai wanda aka manna wanda ba zai fitar da inuwa ba babu laifi. Yace domin ga hotuna an manna a kofar gidan manzon Allah, aka ce an manna hotuna ne na mutane aka manna, mala'ika Jibril ya ki shiga gidan. Me mala'ika Jibril yake zuwa yi gidan Annabi? Kai wahayi. Annabi Muhammad ya ki shiga gidan mala'ika Jibril kai wahayi, saboda akwai hoto, akwai kare a gidan, kai kuma zai wani ya baka fatawa ya ce ai ba komai, ai la ba'asa, wai har lalata ta kai wa mutane. In mutum ya ji hukunci ya zo kai tsaye daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ta furin malaman hayaniya, malam ko an yi sabani, wai yana neman ina kai sabani ya ci banza, wuta ce za ta ci ka. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi, mu'minai na gaskiya waɗanda suka yadda da Allah da manzon Allah. Ako kuma kamar yadda Allah yake cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ba daidai bane ba zai yi ma ga mu'mini namiji ko mace ba in Allah da ma'aikin Allah salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi in suka hukunta wani abu, to ba zai yi ga mu'mini ma ya zama yana da wani zabi ba. In aka ce manzo Allah ya la'anci duk wani mai zana hoto, in kai ne photographer daga ran nan sai ka daina, shikenan. Haka wani photographer ya zo ya samu Abdullahi dan Abbas, ala gafata malan naji kai wa'azi ka ce hoto zanen hoto ba kyau kaza 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 kaza, to yaya zan yi? Sai ce mishi in ya zama babu dole ka rinka zana bishiyoyi da abubuwan da ba su da rai. To shi yasa duk wani tawili da za a yi maka da wani to ai ga hoto a jikin kuɗi, hoto a jikin kuɗi ba larura bane, gwamnatin musulunci ce ko gwamnatin musulunci ce? Ba gwamnatin musulunci bace, mun fahimci wannan da kyau. Eh to ai gashi a Saudiya, Saudiya ba mulkin gargajiya suke ba? Ko ba an ka mutu a gada bane? Manzon Allah Fatimatu Zahra ta gaje shi, Abubakar Abdurrahman babban dan shi ya gaje shi, Umar dan shi Abdullahi ya gaje shi, Usman dan shi Muhammad ya gaje shi, ashe ba gargajiya bane abun? Umar yana kwance cikin jini, wani ya ce mishi yalla bai in karasu sai a sa Abdullahi. Umar yana kwance cikin jini fa, sai miƙe zaune ya ce ba dan Allah ka faɗi wannan maganar ba. Dan shi fa kamar yanzu sarkin garinku mai wuƙa din nan ta yanka, ce yalla bayan ka cika sai a ba wani, ko yana cikin jini sai girgiza kai haka eh yayi daidai. Amma Umar sai ya tashi zaune ya ce wannan maganar ba dan Allah ka yi ta ba, a ɗauki mulkin musulmi a baiwa wanda bai iya sakin matar shi ba. Abdullahi dan Umar ya saki matar shi tana cikin jinin haila, kuma yanzu a ɗauki mulkin musulunci a bashi, yace ƙarya kake ba dan Allah kai ba. Yace mulkin nan in alheri ne wanda Umar ya sha, ya ishe shi, ya ishe ƴaƴan shi da jikokin shi. Idan mulkin nan sharri ne, Allah ya gafarta wa Umar, ya tsaya kan shi shi kadai kai taɓa ƴaƴan shi. Yalla bai kace ai tana nan gidan mu har kiyama ta tashi, hamma hadisi dai samu ƴaƴana su ba haka suke ba, mai suke nema maslaha. Shi yasa da ya zo rasuwa sai ya zaɓi kwamitin dattawa guda shi da ya ce manzon Allah har ya mutu ya yadda da waɗannan, duk wanda manzon Allah ya yadda da shi na yadda da shi. Ɗan shi ba babban malami ba ne cikin sahabbai, amma bai saka da shi ba, saboda abin da ake so tsakani da Allah. Yanzu aka zo za a tuka mota, wannan dattijo shekarar shi 60 yana noma, direban mai direban garma ne, shekarar shi 60 yana noma, wannan yaro shekarar shi 20 ko 22 ko 30 kwararren direba ne, in aka zo tsakani da Allah, ko ma ba a ce tsakani da Allah ba, tsakaninku da ranku, wa za ku ba tuki? Ɗan shekara 20 ko 22 ɗin nan, saboda me? Saboda kowa yana son shiga lafiya, fita lafiya. Wannan direban garma shekara shi 60 yana noma, ba za a ce to ai ya kamata wanda ya girmi kowa a bashi ba. Mun fahimci wannan da kyau? To haka al'amari yake, duk sanda aka zo liman za a nada, malamin masallaci za a nada, shugaba za a nada, duk abin da za a nada sai a dubi wane ne ya cancanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nada Usama ibn Zaid, yace shine komandan yaki zuwa lokaci kaza an za a tafi yaki. Kafin lokacin tafiyar yakin ya sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya rasu. Da ya rasu farkon shawara sai aka cewa Abubakar, to wannan yayi yaro da yawa, sai ya ce ni in canza abin da manzon Allah ya yi wasiya akai, yace faufau har abada, yace a tafi ko ba za a yi nasara ba dole shi zai tafi. To abin da ake so kenan, haka ake son mu'mine su sallama. To shine anan sai aka samu wani ko wasu zindiƙai, ko wani zindiƙi ya canza ko ya ƙaryata ko ya ki aiki da wannan hadisi da ma'aiki ya faɗi, ya zo ya yi ƙarya akan cewa ya yi mafarki ya ga manzon Allah. Manzon Allah ya ce mutane su rinƙa yin kaza, ko kuma a wata riwayar tashi, domin takadda ce ake raba, kowa tashi yayi a garin su yaga ana raba wannan takadda da Larabci da Turanci da Indiyanci da Jamusanci da Hausa da Yarabanci da Inyamuranci, wai wani mai gadin masallacin manzon Allah yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata fadar tashi, yace wai ya kintsa zai bacci ne, shikenan sai ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Annabi yace yana cikin jin kunya na irin abubuwan da mutane suke yi, domin cikin mako guda daga juma'a zuwa juma'a mutane 1000 sun rasu ba akan addinin musulunci ba. Mun zo an tattauna kadan daga cikin waɗannan abubuwa, kuma wannan shahararriya aba ce kowa santa, kuma in Allah ya so na ya azama akan, matukar Allah ya raya ni, za mu samu lokaci za a zo a yi littafi musamman a raddin wannan ainihin mas'ala da Hausa. Wannan littafi na bin bas a ɗauko shi ainihin kawo waɗannan ƙarerayin, sannan a kawo wannan tunkuɗewa da bin bas ya yi. Bal na qazifu bil haqqi alal batili fa yadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifuna. Allah ya ce gaskiya muke ɗauka, mu wurga wa ƙarya sai kawai nan take wannan ƙarya ta wargaje. Allah yake gwanalan azaba ya tabbata a kanku saboda abubuwan da kuke faɗi waɗanda ba su kenan ba. To shine wannan takadda ce, sai muka ga cewa tunda ta shafi mas'alan mafarki, to a zo a tattauna ta a ƙarƙashin wannan hadisi cewa ƙarya ce. To shine muka ɗauko daga littafi musamman daga shi Allamatul Jazira bin Baz, yayi tanbihun ham ala kadhibil wasiyati al-mansuba lish-Sheikh Ahmad khadim al-Haram an-Nabawi ash-Sharif, faɗakarwa game da cewa wasiyan nan da ake danganta ga Sheikh Ahmad, wannan mai hidima ko mai gadin masallacin manzo Allah, cewa ƙarya ne. To bayan Allamatul Jazira bin Baz ya tattauna wannan matsala a ilmance, sai ya ce daga cikin hanyoyin da za mu gane cewa wannan magana ƙarya ce a takaicen takaitawa, ai manzon Allah ba a ganin shi ido biyu bayan ya rasu, kace ka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ido da ido. To a cikin wata riwaya kamar yadda muka faɗi ta wannan wasiyya ta ƙarya, ya ce ya kintsa zai bacci ne sai ga manzon Allah ido biyu, to wannan ƙarya ce. Sannan kuma fuska ta biyu, in ma a ce wai ma'aiki ya faɗi wannan ne a mafarki, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai faɗi ƙarya ba ko a mafarki, ba zai faɗi saɓanin gaskiya ba, ba zai faɗi saɓanin abin da ya karantar daga Allah a tsakanin shekara 23 daga Makka zuwa Madina ba. To abubuwan da ke cikin wannan wasiya sun saɓa kuma sun soke duk baki ɗayan shari'ar da manzon Allah ya yi shekara 23 yana karantarwa. To saboda haka shine muka ainihin fara tattaunawa sai lokaci ya zo mana. To daga ƙarshe sai malam ya ce wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Manzo Allah ya ce duk wanda ya faɗi abin da ban faɗi ba ya danganta mini da gangan, to ya tattali mazaunin shi a wuta. A ƙarƙashin haka, ashe inda kuskure ne ka jawo hadisi bai inganta ba, kace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza, sai aka yi maka tambihi ai malam wannan hadisi bai inganta ba, sai ka karbi wannan tambihi baka shiga karkashin wannan ba domin ba da gangan kai ba da kuskure ne to amma an aka yi maka nasiha bai inganta ba fa kace faufau kai wannan hadisi ya inganta saboda me ka karanta shi cikin Jami'us Saghir ko ka karanta shi cikin Muhtarul Ahadith ko ka karanta shi cikin Tanbihul Ghafilina ko ka karanta shi cikin Abu Dauda ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah ko wannan littafi ne in ba Bukhari ko Muslim ba ba mamaki a samu hadisi da'ifi ko hadisi batili ko mawdu'i ko makdhub ala Rasul sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce faufau kai baka yadda ba da ƙarya ne da yaya za a kawo shi baka san dawan garin bane shi yasa ka faɗi haka so da yawa malami zai kawo hadisi ya san ƙarya ne amma tunda ya san wanda duk ya cancanta da ya karanta wannan littafi Abu Dauda yana ganin wannan isnadi ya san bai inganta ba tunda ya kawo maka isnadin ya sauke nauyin da ke kan shi sai ya shiru to kai kuma malanta aka nada ka kawai baka ma san abin da ake kira isnadi ba shi yasa sai ka ce dogaro to mas'alar da take faruwa kenan shi yasa hadisai masu rauni da hadisan ƙarya wajibi ne a tsorace su wajibi a tsoratar da mutane daga su to amma hadisi wanda ya inganta to sai a bayyana wa mutane shi kuma mutane su ji tsoron Allah su yi aiki da shi ba lallai ya daidai da son zuciyarku ko abin da kuke aikatawa ko ya daidai da ra'ayi ko ilimi ko kuma fahimtar malaminku ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya faɗi ya inganta to shikenan son zuciya ya ƙare sai ka bi kawai shine kawai zaman lafiyanka in ƙarfin imaninka ne bai kai kai aiki da wannan ba to tsaya a inda Allah ya aje ka na ƙarfin imani amma saboda dai ka ji wannan hadisi ya saba abin da kuke akai ko a ce za a murɗa manan shi ko a ce za a ce bai inganta ba ko a ce mu dai ba za mu aiki da shi ba din da dai ba malaman mu suka faɗi ba kun zama zunzurutun ƴan bid'a kenan in kuka yi haka Allah ya kiyaye to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi Bukhari da Muslim da Ibn Hibban da sauran malamai sun ruwaito shi وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل wanda kirkiru wannan ƙarya ya danganta ga ma'aiki ya faɗa abin da ma'aiki bai faɗi ba wa kadaba alaihi kadiban sarihan khatiran yayo manzon Allah ƙarya karara fama ahrahu bi hadha alwa'id alazim babu wanda ya cancanta da ya shiga cikin wannan narkon azaba wanda Allah ya wa ma ahaquhu bihi illam yubadir bitauba matakar bai gaggawa ya tuba ba to yafi cancanta yafi kowa cancanta da ya shiga cikin wannan narkon azaba wanda Allah ya faɗi a cikin alqur'ani zamu zo mu karanta wa yunshiru lin nasi kadhiba hadhihi alwasiya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tuba kuma yazo ya sake rubutawa ya yaya wa mutane a duniya cewa ƙarya yayi wa manzon Allah karara sai yayi haka sannan za a karbi tuban shi shi yasa an ka zo kai wa'azi da hadisi bai inganta ba yau juma'a ne ko wace rana ce aka yi maka tambihi bai inganta ba kada aka tsaya a wannan mukamin ka ce cikin wa'azin da kai rana kaza hadisi kaza da ka faɗi hadisin ƙarya ne bai tabbata ba in baka yi haka ba Allah bai karbi tubanka ba ƙarya kake faufau gashi bayanin da Bimbaz yake kenan yace ya yada wannan ainihin magana ga mutane li'anna man nashara batilan bainan nasi domin wanda ya yada barna a tsakanin mutane wana sabahu ila addini ya danganta wannan barna ga addini lam tasih taubatuhu minhu illa bi i'laniha wa izhariha sai ya bayyana ya fito karara ya nuna cewa ya tuba wannan abu da ya faɗa ba daidai bane hatta ya alama an-nasu ruju'ahu an kadhibihi har yadda mutane za su san cewa ya bar wannan ƙarya tashi wa takdhibihi li nafsihi kuma yazo ya ƙaryata kanshi abinda za kai kenan ka tuba li qaulillahi azza wa jalla saboda Allah mai buwaya da daukaka ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi waɗanda suke ɓoye abubuwan da muka saukar na ainihin bayani da kuma shiriya a cikin littafinmu bayan mun bayyana wa mutane waɗannan al'amura dalla-dalla a cikin littafi su kuma suka ɓoye ula'ika yal'anuhumullahu waɗannan mutane Allah yana tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna ku dubi fa mudari'i ne ula'ika yal'anuhumullahu yal'anu yana la'anta ma'ana ba wai ya la'ance su ta wuce ba a'a yana cikin la'anta su ne da yayi kuma yana yi yana ci gaba kuma wayal anhumul la'inuna duk masu la'anta ma suna la'antar su illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka jara barnar da suka yi wa bayyanu kuma suka zo suka yi bayani akan barnar da suka yi cewa barna ce a guje ta fa ulaika atubu alaihim Allah yace tunda ni suka yi walifin to zan karbi tuban su wa ana tawwabur rahim saboda ni ne mai karban tuba ni ne mai rahama ga abubuwan da aka yi mini to kun ji sharadin shi yasa yana daga cikin sharuɗan mai da'awa wajibi ne in ka san za ka yi wa'azi ka tattara ayoyin nan duka bincike su ka binciki ma'anarsu sahihiyar ma'ana ka taho abin da ya shafi hadisai ka binciki ingancinsu sannan ka binciki ma'anarsu sannan sai ka zo ka yi wa'azi a kai amma ba kowane hadisi kawai ka zo ka ce annabi Muhammad ya ce kaza annabi ya ce kaza kai ta ruwan hadisan ƙarya to wallahi al'azim in ba tuba kai ka zo ka bayyana ba ka ji irin matsayin da zaka shiga shi yasa duk sanda aka ce maka kaza bai inganta ba din nan tambihi ne ake maka domin abin da yasa inda sharrin yake mutum ɗaya ne zai kirkiri magana ya faɗe ta in yazo ya tara mutane a masallaci ko wurin wa'azi ya faɗi duk wannan magana sai ta kewaya kuma sai ka samu magana duk ta kewaye duk waɗannan hadisan da ake ta yawo da su a yanzu matsalar da ta faru a da mutum ne zai zauna baya sana'ar komai sai juma'a sai ya taho da hadisan shi yazo sai ya tara wata kwana a masallaci sai yazo yana jawabi mutane kuma duk inda aka suka je ko maciji kake talla ko kunama ko ɗanburi ko kura sai su zo su kewaye ka to balle kuma ka zo wa'azi kake ga naɗi dam sai su saurare ka kamar daga sama ka faɗo shikenan duk abin da kace sai su ce wai ai yau an yi hadisi yau an yi tamsiri to shikenan sai mutane kuma in suka nakalci wannan ƙarya sai kowa ya je kuma yana yadawa muna zauna a wani ƙauye kawai ana zauna ana hira sai ga wani mutumin ƙauye dama Allah ya ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa ƙauyawa sun fi kowa tantagaryar kafirci da munafunci wa Allah ne ya faɗi fa yau ba albani ne ke jawabi ba Allah ne yake faɗi yace wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi mutan kauye sun fi kowa jahiltar abinda Allah ya saukar wa manzon shi sai Allah yace wallahu azizun hakim Allah buwaye ne Allah gwani ne ya mai da ɗan bariki wayayyu ɗan kauye kuma ga sunan ga irin su cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito da isnadi sahihi manzon Allah yace man bada jafa duk wanda ya zauna ƙauye sai jafa'i ya fada mai sai ya zama jahili yanzu wani bai sallah azhar da la'asar ba saboda bai gama ban ruwa ba sai can wajen tara zai azhar ya la'asar da magariba da isha da gajeren wando da yar shara yane yana waiwaye kuma kai baka isa ka jawo nasin qawaidi ba fa salatuhu batilatun sai ce a mu ba ruwan mu da littafan ilimi ai ga enta tsine ya wannan su ne enta tsine din mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka jama'a kun ji wannan matsala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don haka wajibi ne a san cewa irin waɗannan matsaloli a tsaya a tantance su tukuna to daga irin nan ne shikenan sai matsala sai ta zo ta yadu to shine muna zauna kawai sai wani yazo yace ai yanzu nan daga wuri kaza nake ga wani mutum can ya fito daga kabari yana jawabin lahira wai daga kabari ya fito yana jawabin lahira ane ta mishi fifita yana zufa wane mutum shi bai ji kunya ba yana ganin su kuma duk kokolosu ta kama to yanzu wannan mai yiwa da wani dan yaro shikenan har ya tsufa sai ka ji ya zo yana bada labari yadda ka san maganar daga saman bakwai ta zo haka zai bada labarin ta to shi yasa malaman hadisi in aka ce an yi hadisin ƙarya suna zauna baya yiwa sai an tsaya an tsatsage wannan ƙarya ce duk in ya so majalisin sai dai ya hautsi ne kowa ya san darajar malamin shi bari in buga muku misali ai dukkan mu nan yan izala ne ko kowa san darajar Malam Abubakar Gumi muna zauna a masallacin Juma'a sai wani ya miƙe ya ce Malam Abubakar Gumi ya ce salatul fati ta fi alqur'ani so 6000 zamu bashi zamu ce yayi wa malam ƙarya wane mutum yan agaji yanzu nan za su yi agaji ko ya tashi yanzu ya zari kan sakalin shi zai yi jawabi malam bai taɓa faɗin wannan magana ba kaza shin muna zaune sai ayo manzon Allah ƙarya sai mu shiru jama'a mun fahimci wannan da kyau, domin mai yasa mun gane wacce magana ƙarya ce? Saboda mun san malam, mun san irin madanganganin shi, mun san irin zantuttukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Ga kuma ka'idoji na ilimi sun hukunta wannan magana ba daga manzon Allah ba ce, wai dan dai a ce a bari a ci gaba da wa'azi lafiya lau, sai a bar mutane su yi wa annabi ƙarya, faufau har abada wannan ba za ta faru ba insha Allah. Allah ya shiryar da mu. Dan haka yace fa awdaha subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima anna man katama shay'an min al-haqq. Allah ya bayyana a cikin wannan aya mai girma cewa duk wanda ya boye gaskiya, lam tasihha tawbatuhu min zalika, tuban da ya bai inganta ba illa ba'da al-islahi wa tabin, sai ya gyara kuma ya zo yayi bayani. والله سبحانه وتعالى قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله ياتيك وانا الدين نعمة شكما يا كملاتا سبود أيكود وانا مأيكي منزود يي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين. Sa'annan duk abin da Allah ya yi wa manzon Allah wahayi na shari'a ya cika shi. Allah bai karbi annabin shi ba sai da ya zama an kammala addini, an yi cikakken bayani. Kama qala azza wa jalla, kamar yadda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, a yau dai na kammala muku addini baki daya, sannan ni'ima kuma na cika muku ita, alhamdulillahi rabbil alamin. To wannan kenan. Dan haka sai malai ya ce wa muftari hadhihi al-wasiyya, wanda ya kagi wannan wasiya ta ƙarya, qad jaa fil qarni ar-rabi' ashar, ya zuwa cikin ƙarni na 14 ne, ƙarnin da ya wuce kenan, domin yanzu muna cikin ƙarni na 15 ne na addinin musulunci, domin mun shiga shekara ta 1418. To yanzu mun shiga cikin ƙarni na 15 kenan. To tun ƙarnin da ya wuce wannan magana take yawo. Kuma abin da zai baka mamaki, sai ta kwanta sai an dade, sai kaga wani ya ji ya lalubota sai a sake buga ta. Kun ga sharri kenan. Duk tambihin nan da ake wa mutane sai ga cewa ba ruwan su. Saboda abin da zai baka mamaki shine, mafi yawancin mutane ba sa sauraron wa'azi, ba sa sauraron karatu. Sai ga mutum ya tafi musamman takanas, ya je siyo kaset na kiɗa ko kuma na video na wani ainihin wasan kwaikwayo ko makamancin wannan. Ba abin da ya shafe shi ina na addini. Yuridu an yulabbisa ala nasi dinan jadidan, yana son ya cuɗanya wa mutane ainihin wani addini sabo da addinin da mutane suke akai na musulunci. Yatarattabu alaihi dukhul aljanna, kuma yace duk wanda ya bi waɗannan ka'idoji nashi zai shiga aljanna. Liman akhadha bi shari'atihi, ga duk wanda ya riko da wannan ainihin shari'a ta shi. Malam ya ci gaba da cewa wa hurmanil jannati, da kuma ainihin haramta aljanna, wa dukhulin nari liman lam ya'khudh bi shari'atihi, duk wanda bai dauki wannan doka da shari'a ba sai yace kuma ba zai samu aljanna ba, zai shiga wuta. Wa yuridu an yaj'ala hadhihi alwasiyyah allati iftaraha a'zam min alquran, yana sanya wannan wasiya da ya kage ta har ma ta fi alqur'ani girma. Wa afdal min haythu iftara fiha, ta yadda yake ya kage cewa anna man katabaha, wanda ya rubuta wannan takarda, wa arsalaha min baladin ila baladin, ya aika ta daga wani gari zuwa wani gari, aw min mahallin ila mahallin, ko daga wani wuri zuwa wani wuri, buniya lahu qasrun fil janna, za a gina mishi kankareren gida a gidan aljanna. Wa man lam yaktubha, wanda ko bai rubuta ta ba, wa yursiluha, ya kiya aika da ita wani gari, hurimat alaihi shafa'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawm alqiyama, za a haramta mishi ceton manzon Allah a ranar alqiyama. Kun ga annan ya nuna tafi alqur'ani kenan, domin shine malai yace wa hadha min aqbahil kadhib, wannan na daga cikin karirayen da suka fi kowaɗanne muni. Wa min awdahi ad-dala'il ala kadhib hadhihi alwasiyya, kuma wannan na daga cikin dalilai da ke nuna cewa wannan wasiya ƙarya ce. Wa qillati haya'i muftariha, da ƙarancin kunyar Allah ga wanda ya kagi wannan, ma'ana yana ƙarancin jin kunyar Allah, da ba dan haka da ba zai kage ta ba. Wa izami jur'atihi ala alkadhib, da kuma ƙarfin halin shi wajen yin ƙarya. Li anna man kataba alqur'ana alkarima wa arsalahu min baladin ila baladin aw min mahallin ila mahallin, لم يحصل له هذا الفضل اذا لم يعمل بالقران الكريم domin har qur'ani in ka rubuta ka kai shi daga wannan gari zuwa wannan gari ka ainihin kai shi daga wannan wuri zuwa wannan wuri matukar baka aiki da abin da ke cikin shi ba ba za ka samu wannan falalar ba sai za a ce ka sai alqur'ani ka je ka kai wuri kaza ka sai alqur'ani ka je ka rataye a mutu a gada kai aiki da alqur'anin baka yi ba to shikenan baka da wata falala domin ba wai a je a rataye ko a kai wani aiki ba a'a kai da kanka tukuna ka aikata abin da ke ciki dama mun fahimci wannan in ba haka ba yaya uridu hayatahu wa yuridu mauti ma'ana kai kana sanya rayu kai kuma kana kashe kanka ka zama kendiri kenan kana kona kanka kana haskaka a jama'a Allah ya kiyaye sai ya ce fa kaifa yahsulu likatibi hadhihi alfirya wa naqilaha min baladin ila baladin to yaya wanda ya zan ya rubuta alqur'ani ya kai shi wani gari bai samu wannan falala ban bai aiki da shi ba to yaya wanda ya ainihin rubuta wannan wasiya ta ƙarya ya kai ta wani gari man lam yaktubil qur'ana wa lam yursilhu min baladin ila baladin lam yuharram shafa'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama idha kana mu'minan bihi tabi'an li shari'atihi mutumin da ya zan a rayuwar shi bai taba daukan alqur'ani ya rubuta ya aika da shi wani gari zuwa wani gari ba ba za a ce za a haramta mishi ceton manzon Allah ba matukar yayi imani da manzon Allah yana aiki da shari'ar manzon Allah mun fahimta domin ba lalle bane sai ka rubuta ka kai wani gari zuwa wani gari Allah ya kiyaye Allamatul Jazira Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz Allah ya ainihin wato sanya albarka a rayuwar shi yace wa hadhihi alfiryatul wahida fi hadhihi alwasiya yace wannan ƙarya ɗaya kenan cikin wannan wasiya taksi wahdaha lidilalati ala butulaniha wa kadhib nashriha wannan kada ya isa nuna maka batancinta da kuma cewa wanda ke yada ta makaryaci ne wa waqa'atihi wa waqahatihi da kuma rashin kunyar shi wa ghabawatihi da kuma tsiwa wa ba'd wa bu'dihi amma arifati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama min al-huda da kuma nisantar da yawa shiriyar da manzon Allah ya zo da ita wa fi hadhihi al-wasiya siwa ma dhukira umurun ukhra yace akwai wasu al'amuran ma daban fa banda wannan da aka fadi din kulluha tadullu ala butulaniha duk waɗannan zantutukan da aka yi cikin wasiyar na nuna su da kansu dalilai ne akan nuna ƙaryar wannan magana wa kadhibiha da kuma kasance wannan magana ƙarya ce walau aqsama muftariha alf qasami ko da yake wanda ya kage ta ba ya rantsa ba yace in ƙarya yake yi Allah ya mishi kaza ya mishi kaza yace to ko da ya rantsa fa ƙarya ne aw aksar ala sihatihi ko ya rantsa so dubu ko fiye da dubu akan cewa ala sihatiha akan cewa ƙarya ne ƙaryar ce walau da akan cewa gaskiya ce ko da ya rantsa to dama ƙarya ce ko da ya rantsa so dubu ko fiye da dubu akan cewa ai lallai gaskiya ce in ba haka ba Allah ya mishi kaza ya mishi kaza fiye ne wa kanshi muguwa addu'a ne ƙarya yake yi malan yace walau da'a ala nafsihi bi a'zamil azab wa ashadd an nakal ko da yayi wa kansa addu'ar da tafi kowace cewa in ƙarya ne Allah ya mai azabar da tafi kowace Allah ya mishi kamun da yafi kowanne ala annahu sadiq akan cewa wai gaskiya yake lam yakun sadiqan ba zai zanfa magaskaci ba wa lam takun sahiha kuma wannan rantsuwa tashi ba za ta sa wannan ƙarya ta zama gaskiya ba bal Allamatul Jazira bin Baz yace tabbas wallahi na rantse da Allah thumma wallahi sa'annan na saki rantsewa da Allah min a'zami wa aqbahil batil wannan na daga cikin mafi muni kuma mafi girma na daga ƙarerayi wa nahnu nushhidu Allah subhanahu wa ta'ala bin ba zai ce muna kafa Allah ya zama shine shedar mu wa man habarana min al malaika malaikun dake kusa da mu muna kafa su su zama sheda ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين ده دو وند يفاد ده ولن لتافي ده مكربوتا ده جتكم مسلمي شهادة منا كفى الله ده ملائكو ده دم مسلمين ده يكرن ده ولن لتافي شهدت ده نلقى بها ربنا عز وجل زام ساد ده الله أبنججي مي توقكا أكانتا أن هذه الوصية كذب muna shaida Allah da mala'iku da duk musulmi cewa wannan wasiya ƙarya ce waftira'un ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kaga ta akai aka danganta ta ga manzon Allah akhza Allahu man kadhaba man kadhaba man kadhabaha, wanda ainihin wato ya kirkiri wannan ƙaryar, to Allah ainihin wato ya wulakanta shi, wa amalahu bima yastahiqu, Allah ya mai mishi da ainihin muguwar aniyar da ainihin yake da ita, kuma Allah ya mishi azabar da ya cancanta. Wa yadullu ala kadhibiha wa butulaniha siwa ma taqaddama umurun kathira, yace akwai wasu abubuwan ma daban da ke nuna cewa ƙarya ne wannan magana kuma ɓatacciya ce, dalilan nan masu zuwa. Al awwal, daga ciki, minha qawluhu fiha, shi wannan makaryaci yace li anna min al juma'a ila al juma'a mata 160 alfan ala ghairi din al islam, daga juma'a zuwa juma'a an samu mutum 160,000 sun mutu akan wani addini ba na musulunci ba. Wannan kada ya isa nuna cewa ƙarya ce, li anna hadha min ilmi al ghaibi, domin wannan ilimi ne na gaibi. Ya aka yi san cewa daga juma'a zuwa juma'a mutum 160,000 sun mutu akan wani addini na ma musulunci ba, gaibi kenan. Mun fahimci wannan, war rasul sallallahu alaihi wa sallama qad inqata anhu al wahyu ba'da wafatihi, tunda manzon Allah ya mutu an yanke saukan mishi da wahayi. Wa huwa fi hayatihi la ya'lamu al ghaib, manzon Allah na da rai ma bai san gaibi ba, fa kaifa ba'da wafatihi, to yaya kuma bayan ya rasu? Yana da rai ma bai san gaibi ba, ina kuma bayan ya rasu a ce ya san gaibi? Li qaulillahi subhanahu, saboda Allah mai tsarki ya ce, qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi, bazan ce da ku taskokin Allah suna hannuna ba, wala a'lamu al ghaiba, kuma ni ban san gaibi ba. Mu dubi wannan magana jama'a, yace wala a'lamu al ghaiba, wala a'lamu al ghaiba, ban san gaibi ba. Waye yake wannan magana? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. Al-aya yace ka karanta ayar har zuwa ƙarshen ta a cikin suratul an'am aya ta 50, wa qawlihi, da kuma ta'ala, da magana Allah madaukaki da yace, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, kace waɗanda ke rayuwa a sammai da ƙasa baki ɗayan su ba su san gaibi ba sai Allah. Wa fil hadisi sahihi, a cikin ingantaccen hadisi, anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala, jama'a kun ji fa inda malaman duniya suke magana, duk hadisin da za ya magana sai an ce hadisi sahihi ga littafi da ya ruwaito shi, amma mu kawai sai mutum ya miƙe ta mana hadisai, saboda Allah a zo ana ta kawo mana tatsuniyoyi. Ai mutane sun tuba daga marguzanci tuni, to dan menene za a ji a ɗibo wasu ƙarerai ga ingantattun hadisai a kwaso mana? Yau da babu ingantattun nan ne ko? To amma ga ingantattun nan, a ji a kwaso su a zo ana biya mutane mana. Duk falala da romo da ake nema akwai a cikin ingantattun hadisi, duk wani targhibu wa tarhib, firgitarwa da kwadaitarwa da ake nema akwai a ingantattun hadisai. A tsayawa mutane alqur'ani da ingantattun hadisai mana, a ga in ba su gyaru ba, kamar yadda qur'ani da ingantattun hadisai su suka gyara sahabbai, suka wayi gari tamkar, ka ce mala'iku ke yawo a bayan ƙasa, wani ya shekara 60 yana shan giya, amma albarkacin wa'azi da alqur'ani da hadisi ya tuba ya bari, warinta ma baya son ji. To a ɗibo waɗannan hadisan mana ai mana su, to sai a kwaso mana abin da aka zo aka kirkire su aka danganta ga ma'aiki bayan rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a ce wai ba za a karyata su ba? Ku zo kuke kwarankwatsa ta saukan mana jama'a, ane wa manzon Allah ƙarya mutane su yi shiru, kwarankwatsa ba sai ta sauka ba yadda damunan nan danya-danya ta tsaya? Mun fahimta, da zaran an ja hadisi bai inganta ba, a ɗaga hannu cikin girma da arziki da ladabi, akramaka Allahu, ana gafarta malam, wannan hadisi bai inganta ba, domin wannan ba matsala ce da za a ce za a koma lungu ba, a fito ƙarara, malam wannan hadisi bai inganta ba, ga littafi, ga dalili, ga dalili, ga dalili. In kuma ba zai daina wannan hadisin ƙarya ba ya zauna, wallahi gwamma ai shiru, domin da a zo a faɗi abin da yake faufau manzon Allah bai faɗi ba, an rushe shari'a shi kenan, gwamma a ban mutane shiru. Ya fi alheri, don annabi cikin hadisi sahihi ne yace, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wallahu lamul amr, ko dai faɗa alheri ko kuma yayi shiru, duk abin da zaka faɗi na ƙarya wa manzon Allah menene? Sharri kenan, khilaful khairi, sabanin alheri, saboda haka sai kai shiru. malanta ba dole bace in hadisan ƙarya ka sani duk kun gama malanta ku hadisan ƙarya kuka sani yanzu an gama da waɗannan hadisan ba aiki da su ko dai ka koma makaranta an Allah ya zaka sake zama malami karo na biyu to domin wannan malanta ka gaba ɗaya malanta pasto ce duk pastocin nan baki ɗaya dukkan su da kuka gani addini suke da me da hadisan ƙarya daga Annabi Isa da injilan ƙarya daga Annabi Isa dan haka kuka cewa duk sun tarwatsi duk al'amuran su kama kama ne dan haka ba dama a dauko Bible min aljilda ila aljilda daga wannan bari zuwa wannan bari a sauke musu karatu sai dai a bude wata kissa a karanta a yi dariya Annabi Yakubu yayi kokowa da Allah ya kayar da Allah sai a ce ayi addu'a karatun Bible din kenan Annabi Yakubu yayi kokowa da Allah yana nan cikin Bible Annabi Lutu yayi zina da Aisha yana nan cikin Bible to zai yi wa'azo ana karanta ta daga farko har ƙarshe dole sai ana ƙetare to Qur'ani da hadisi ba su gaji haka ba to duk waɗannan fastocin haka ko gani to in ya zama kai ma karatunka irin na fasto ne hadisan ƙarya ne domin Ibn Hazm a cikin littafin shi Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal yake cewa duk baki ɗayan addinin Kirista babu isnadi game da duk abin da ake yi babu wane ya samo daga wane yace mas'ala biyu ce kawai take da ainihin isnadi ita ce mas'ala akan ainihin saki da kuma mas'ala akan aure ya kawo waɗannan mas'aloli daya-daya ya lissafa su yace su kuma isnadan suna cike ne da makaryata da ƴan damfara fi mahalli babu kenan da su da babu ɗaya kenan yana nan cikin Al-Fisal na Ibn Hazm to in ya zama duk hadisan da kuka sani hadisan ƙarya ne to yanzu malanta ku ta tashi aiki kenan sai ka koma an Allah bai zaka zama malami karo na biyu ba sai ka koma kana kasa timatiri da tattasai da attarugu da yalo wallahi ya fi maka alkhairi kana zuwa kana kawo abin da babu a gari ya zama jihadi ba malam ya faɗi ba cikin abin nan sai ka je kana kawo wake kana kawo tumatiri cikin gari garin da babu ka zama mujahidi ta wani fannin ya ji maka amma ka zo kuma kana jihadi da hadisan manzon Allah ingantattu kana watsar da su kuma sahihan ai matattun kuma kana kawo mutane su duk abin da ya saka mu a hayaniya kenan shi yasa duk masallacin da ke na ahlus sunna ai yana da committee ko to a ce ga sakon da muka faɗi kwamiti ya zauna a daina hadisan ƙarya babu masallacin izala babu hadisin ƙarya fauko har abada a je a faɗa a kwamiti a ce ga saƙon da muka faɗi a daina hadisan ƙarya ƙur'ani da hadisai ingantattu tas lafiyayyu lafiya lumi to su ake so amma ƙarya da hayaniya a'a ai an bar ɗariƙa ku ne dama kuka yi kuma kun ce kun bari balle mu dama alhamdulillahi ba mu taɓa yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka wajibi ne a gaya wa mutane abin da ya inganta in ba haka ba daga nan ne waɗannan abubuwan suke samo tushe ai duk waɗannan ɗariƙoƙi daga gani sun kafu ne akan hadisan ƙarya ɗin bari mu buga muku misalin matsala ɗaya yana cikin aƙidar wasu ɗariƙo na sufaye cewa bai halatta ka roƙi Allah ba wai in ka roƙi Allah ka yi laifi saboda kana tuhuma Allah kenan bai san abin da kake ciki ba saboda haka kawai in matsala ta buwaye ka zauna Allah ya san abin da kake ciki zai kawo gudunmawa in kuma bai kawo ba to ya san bai dace wai ya taimaka maka ba ne dalili wai sai suka ce wai sanda aka jefa Annabi Ibrahim a wuta mala'ika Jibril ya zo ya ce mishi kana da neman kana buƙatar taimako ya ce a'a baka buƙatar taimako ya ce in dai wurinka ne ba ni so sai dai wurin Allah sai ya dawo ya ce mishi to shikenan to ka roki taimako din wurin Allah sai ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda Allah ya san halin da nake ciki ya isa ba ma sai na roke shi ba wai Annabi Ibrahim ne ya faɗi wannan to daga wannan ne sai wasu ɗariƙu suka gine akan cewa to tun daga annabin Allah Annabi Ibrahima ya nuna cewa tunda Allah ya san halin da yake ciki ba sai ya roke shi ba to roƙon Allah laifi ne bid'a ne dan haka sai dai ka zauna kawai to ina asalin wannan hadisin ba ana ta biya mutane wurin wa'azi ba kowa ya gada to wannan hadisin daga Bible yake yana nan cikin Old Testament Isra'iliyatu ne dan haka in ka koma lafazin larabci na Bible haka zaka ganshi hasbi min su'ali ilmuhu bihali Bible na larabci kuma ka'abul ahbar ya ruwaito shi kuma kowa san ka'abul ahbar a cikin masu riwaya tafi ka je ka duba littafin tahzibut tahzib kaga abinda malamai suka ce game da shi an watsar da shi gefe guda tsohon pasto ne musulunta sai yazo kuma yana karantarwa ne yazo yana karantarwa in yazo wata mas'ala yana tafsirin alqur'ani sai kuma ya rikice game da wasu abubuwa da ya karanta a Bible sai kwaso su yana fassara qur'ani da su su kuma daliban shi sai su rudi cewa fassara yake sahihiya a shekaratun Bible ya kwaso sai ka ji malaman hadisi sun ce hadha min al-isra'iliyat wannan na daga isra'iliyat jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga sharrin hadisan kenan ko matattu din akan su ne ake gina waɗannan bidiyoyi din to wannan kadan kenan muka buga maka misali daga cikin ainihin masalolin tafi ka je ka duba littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'i fil umma mujalladi na farko a cikin ainihin wato karkashin lamba hadisi na 21 za ga bayani akan wannan ainihin hadisin da ake ta gaya mutane la asla lahu batatan ba shi da isnadi haka kawai kowa ya gaje shi a doran harshe to amma wai sai su amfani da wannan dama wai ana ƙaryata hadisai wannan ba hadisai bane tatsuniya ce wannan aka ce kuma ƙarya ce mai tatsuniya an ya gama me yake cewa kurungus kan dan kusu sai ce ba dangi zaba da yayi ƙarya dama ƙaryar ya giggirba ba haka ake yi ba to kamata yan kuka zama wannan sai ka ce kurungus shikenan an san abin da kai amma ka ce sadaqa rasulullahi a ba manzon Allah ya fadi ba balle ka ce sadaqa a jawo sahihai cikin muwaffa cikin bukhari cikin muslim da sauran littattafan da suke ingantattu to sai a ce sadaqa rasulullahi li'annahu qala fayasduq fayusaddaq dan ya fada ne dan haka yi gaskiya dan haka sai a gasganta shi amma idza lam yaqul fa kaifa taqulu sadaqa wa huwa lam yaqul ma qulta Allah ya kiyaye to shine malam ya kawo yace ga hadisi sahihi wannan hadisi yana nan cikin muwaffa ta al-Imam Malik da ainihin Bukhari da sauran littafai annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yuzadu rijalun an haudi yawmal qiyama za a kori wasu mutane daga tafki na a ranar alkiyama wallahi duk wanda ya saki aka kore shi daga tafkin manzo Allah ya gama asara mun kawo jawabi akan wannan tafkin domin yana cikin aqidar mu mun ce mun yadda da wannan tafkin wannan tafkin ba shine al-kausar da Allah ya bada labari a qur'ani ba al-kausar wannan tafkin a cikin aljanna yake amma wannan tafki ne na manzon Allah gashi nan a dandalin tashin alkiyama ne Allah ya halitta mishi wannan tafkin sai manzon Allah yazo ya tsaya gabar tafkin ta tike da kofar aljanna sai manzon Allah ya tsaya kofar aljanna kana kewayowa zaka taho in kaga an kyale ka ka iso har manzon Allah yana wurin taka ta yi kyau gashi nan zakin shi yafi zuma hasken shi yafi nono fari sa'annan ga kofuna nan burjik kamar taurarin sama fadin shi manzon Allah yake kamar tun daga Madina har zuwa Baitul Maqdis kamar a Najeriya ka ce tun daga Lagos har zuwa Maiduguri ba turere ne ya kowa babu shaka bani kofuna ne gashi nan kowa ya tsaya ya sha in ka sha har abada kai da kishi in ka shiga aljanna sai dai marmari aljanna ba yunwa shi yasa babu cika kosha aljanna din marmari ne saboda haka duk abin da zaka cika marmari sai ga kadan zaka ci naka aje a barba da kai da babban mai kudin angoku kai sai ka sha kai tip saboda daga bana sai badin badada shi kun ya dan tsogali guda daya tsotsa sai ya ajiye rabin shikenan kullun yana cikin ta baya sha'awa ta bayin wata yake ba in ka fara cin ragon sallah sai ka tsure shi kuwa lafiya lau zai miƙe ba abin da zai faru ba sai ya sha kanwa ba sai ya ci dabino ba kullun a cikin shi ake to saboda haka kana cikin ni'ima dan haka babu wahala wannan tafkin manzon Allah yace wallahi za a kori wasu mutane suka taho a ranar alkiyama fa aqulu sai in ce ya rabbi ashabi ashabi ya Allah jama'ata ne ba wai sahabbaina kamar yadda ƴan shi'a suke cewa ba saboda akwai ilimi a cikin shari'a wannan ilimi bangare ne cikin ilimin usulul fiqh dan in baka san usulul fiqh ba ba za ka fahimci qur'ani da azizi ba faufau to wannan ilimi yana magana ne akan ainihin lafuzza ka san su yadda zaka iya ainihin bambance su wannan lafazi lafazi ne amma yazo a wuri kaza da ma'ana kaza wuri kaza yazo da ma'ana kaza wuri kaza yazo da ma'ana kaza to in baka iya bambance waɗannan ainihin ilmomi ba to da wahala ne ainihin ka fishiga cikin hadisi ko qur'ani ka fita lafiya as-sahibu anan ko ashabi ba wai sahabbai waɗanda ya zauna da su ba amma jama'a shi yanzu wuta da ake cewa ashabun nari tun anan duniya suna cikin wutan ne sai da suka je can tukuna to waɗannan ma jama'ar shi ce waɗanda suka biyo baya amma sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya riga ba su aljanna baki daya dan haka Imam Suyuti ya ruwaito a cikin Ad-Durrul Mansur fi tafsir al-Ma'thur yace duk wanda ya rantsuwa da Allah cewa sahabban annabi duk baki dayan su yan aljanna ne babu kafara akan shi tunda Allah ne ya ba su kuma Allah ne ya fada kana fadan abin da Allah ya fadi ne don haka sai annabi ya ce jama'a ta ce fayuqalu li sai a ce da ni innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai baka san abin da suka kirkiro a bayan ka ba fa aqulu ma'ana sun kirkiri bid'a sun canza sun kawo wasu abubuwa daban sabanin abubuwan da kara suka bar su akai fa aqulu kama qala al-abd as-salih annabi ya ce in naji haka ba yadda zan yi sai in fadi kamar yadda bawan Allah na gari ya fadi wa kenan annabi isa Annabi Isa ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ya Allah matukar zamana da su ni dai ina nan ina kula da su kar su shirka kar su bid'a kar su kawo wani abu wanda ba daidai ba falam ma tawaffaitani amma lokacin da ka dauke ni kunta antar raqiba alaihim kuma kai ka koma kana kula da su ba ni na san abin da suke ciki ba don bani tare da su wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai mai shaida ne akan komai amma zamana da su dai ba su bid'a ba ba su yi shirka ba ba su yi kafirci ba ba su yi munafunci ba amma da na basu to kuma wannan al'amari ba zan iya shaidawa ba kai kake shaidawa to haka annabi zai faɗi shi ma yaya zai da mutane kenan duk gata annabi ya gama maka da sanyi da zafi da ruwa da duk wahala sai da ya tsaya gwagwarmaya ya karantar da waɗannan shari'a ya bayani tas yace li yuballigi shahidul ghaiba wanda yazo ya ga wanda bai zo ba jama'a na isar da sako suka ce eh manzon Allah yace sai ya daga hannu sai yace ya Allah ka shaida ga su sun ce na isar jama'a na isar da sako sai da suka yi hawa uku yace dan kar a zo ranar alkiyama ku ce ban fada ba to wasu gaba ɗaya yanzu sun watsar da qur'ani da hadisan da annabi ya karantar baki ɗaya sun koma suna karanta hayaniya da bankaura wai kuma kada a ce ƙarya ne wayan an ce ƙarya ne wai sai su ɗibo wasu da gwalgwalo wai sai su haɗa mu da su wai su ce wai ga wasu masu ƙaryata hadisai wannan munafunci ne fa su ma sun san ƙarya ne masu ƙaryata hadisai akwai su waɗannan ba su yarda da hadisi ba batatan khawarija kenan akwai su a ƙasan nan akwai su cikin ƙungiyar izala akwai su wajen ƙungiyar izala akwai su cikin ƴan ɗariƙa akwai su cikin ƴan shi'a akwai su cikin kowa da kowa amma ba muke karantar da hadisan ba kuma ba muke karantar da hadisan ba ba mu yarda da su ba za mu karantar da ku ne mu abinda bakin mu yake faɗi wallahi alazim insha Allah har zuci haka yake babu wannan irin taqiyya ta shi'a mu a cikin aqidar mu ta salafiyanci duk abin da kaji mun faɗi to haka abin yake don waye kai za a ji tsoron ka kowane ne kai baka mallaki abu biyu ba mu kuma tsakanin waɗannan abubuwan muke kai da komowa baka mallaki wuta ba balle ka saka mu baka mallaki aljanna ba balle ka saka mu to baka isa a ji tsoron ka ba kowane ne kai kake shan iska a duniyar nan dan haka abin da yake daidai za a fito a fadi in ka ji daga bakin mu to ka ji dahir koda kai abin yi maka nauyin dauka to mu haka abin yake yana da sauki a wurin mu al'amari na farko kenan الثاني من الامور الداله على بطلان هذه الوصيه daga cikin dalilan da ke nuna ainihin wato batancin wannan magana da akai wa annaha kadhibun kuma cewa ƙarya ce qauluhu fiha da shi marubucin ta yace man katabaha wa kana faqiran aghnahu Allah wanda yake cikin fatara ya rubuta wannan takarda Allah zai wadatar da shi to dama mutane yanzu talaka sun fi yawa ko masu fatara sun fi yawa duk abin da za a yi in za a tsoratar da kai sai a ce kakkasha ruwan buta za ka yi fatara kakkasha kaza za ka yi fatara ku gaya wa mutane gaskiya hadisi sahihi cikin musnad na Imam Ahmad manzo Allah ya hana shan ruwan buta da abin da yake cikin aduhu haka ka daga ka sha shikenan ina dalili manzo Allah ya hana duk ɗan yaran mutum nan ya dau buta zai sha sai a ce kai za ka yi fatara a kunyo Allah ƙarya in ya zo zama mai kudi ya biya miki makafa bakin ni ƙarya ba a kai manzo Allah ya hana shikenan kawai a koya wa yara haka duk abin da ba kyau a ce kaza to manzo Allah ya hana shikenan ko mun fahimta jama'a ba kwa ganin kristoci yaro in yayi tuntube sai ya ce in the name of Jesus da sunan Yesu mai tsarki ba haka suke cewa ba dan me ba za mu koya ƴaƴan mu aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw madiyunan qadallahu dainahu aw alaihi dhanbun ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi bi barakati hadhihi alwasiya wanda yake cikin taurin bashi da wahala wai Allah zai biya mishi bashin shi wanda zunubi ya danne shi Allah zai gafarta zunuban shi gafarta iyayen shi saboda albarka wannan wasiya wai haka suka ce ila akhiri har zuwa karshen ta sai ya ce wa hadha min a'zamil kadhib ai wannan na daga cikin ƙarya mafi girma wa awdahi dalail ala kadhibi muftariha kuma wannan na daga cikin mafi fitowa karara na dalili da ke nuna ƙaryar wanda ya kage ta wa qillati haya'ihi min Allah da kuma karancin jin kunya da yake wa Allah wa min ibadihi kuma da jin kunyar bayi da yake yana da karancin jin kunyar mutane li anna hadhihi al-umura thalatha la tahsulu bi mujarrad katab al-Qur'an al-Karim ko da al-Qur'ani mai girma daga rubuta al-Qur'ani shikenan sai ya ce fatarata yayi a gidanka alaran ma nawa ya rubuta alqur'ani so nawa yana nan cikin fatara yanzu gidan shi ba ai tuwo ba ko akwai fatarar da ta wuce ba a ci tuwon dare gidanka ba duk yunwa an kaga ta kama mutum ba rashin cin abincin dare bane to yanzu alaran ma nawa ne ya rubuta alqur'ani amma gidan shi babu abinci to yanzu wannan bai isa nuna ƙarya wannan abu ba to qur'ani ma kenan to ina kuma ya zama fa kaifa tahsulu liman kataba hadhihi alwasiyya albatila ina kuma ga wanda ya rubuta wannan wasiyya ta ƙarya wa inna ma yuridu hadha al-khabith limbaz yace wannan mugu abin da yake son yi kawai at-talbisu ala an-nas yana son ya ruda mutane ne wa ta'liqihim bi hadhihi al-wasiyya hatta yaktubuha yana son ya makala su sita rubuta wannan wasiyya wa yata'allaqu bi hadha al-fadl al-maz'um su dogara ga wannan falala wanda aka riya wa yatruku al-asbab allati shara'aha Allahu li'ibadihi mutane su bar hanyoyin neman arziki da neman fita fatara da neman biyan bashi da hanyoyin neman gafara waɗanda Allah ya shar'anta wa bayi su koma suna photo star suna yada wannan takarda dan a cikin wannan mata mutu Hausa da ta Turanci za ga ana cewa wani a kasar Gambia ya rubuta Allah ya biya mishi kaza wani a kasar kaza la'natullahi ala muftari hadhihi alwasiya Allah ya kiyaye to shine yace ana son a hana mutane ne kawai neman arziki waja'alaha muwassala ila alghina ya sanya wannan ta zama ita ce hanyar samun wadata wa qaba'id daini kuma ita ce hanya ainihin wato biyan bashi wa maghfiratiz zunubi da kuma hanya ta ainihin neman gafarar zunubai allamatul jazira yace fa na'udhu billahi min asbabil khizlan Allah ya tsare mu daga hanyoyin tabewa wa ta'atil hawa wash shaitan da kuma bin son zuciya da shaitan al'amari na biyu kenan al'amru salis al'amari na uku da ke nuna cewa wannan magana ƙarya ce min al'umuri dallati ala butulani hadhihi alwasiya daga cikin dalilan da ke nuna ƙarya wannan magana qawluhu fiha da yace a ciki wa man lam yaktubha min ibadillahi swadda wajhuhu fid dunya wal akhira wanda dai ya hadu da wannan takarda bai kofe ta ya aika da ita gaba ba fuskar shi za ta yi baki a ranar ainihin anan duniya da lahira ni dai na san na samu wannan takarda tun 1980 yau shekara 17 kenan to kuma na san akwai waɗanda suka samu to amma waye fuskar shi te baki shekara nawa kenan don Allah su ranar alkiyama za mu tashi fusakun mu na haske mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan albarkacin mun karyata wannan karyar da aka yi mishi in Allah so wa hadha aidan min aqbah al-kadhib yace wannan ma har wayo na daga cikin ƙarya mafi muni wa min abyan al-adilla ala butlan hadhihi al-wasiya kuma wannan na daga cikin dalilai karara wadanda ke nuna wannan magana ƙarya ce wa kadhib muftariha kuma wannan ke nuna wanda ya kage wannan magana makaryaci ne kaifa yajuzu fi aqli aqilin yaya za ai hankalin mai hankali ya dauki cewa أن يكتب هذه الوصية التي جاء فيها جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة يتي يا هنكلي زي توكا تيوا واندي ربوتا وانا اينهن واتو تيوا دقا ربوتا وانا وصية دبا أسان واندي ربوتا تبا a cikin karni na 14 ya kage ta ya danganta ta ga manzon Allah ya riya cewa wai wanda bai rubuta aika da ita wani wuri wai fuskar shi za ta yi baki a duniya da lahira wa man kataba haka na ganiyan ba'dul faqr wanda kuma ya rubuta zai wadata bayan talauci wa saliman min ad-dain zai kubuta daga bashi ba'da tarakumihi alaihi bayan bashi ya danne shi wa maghfuran lahu ma janahu min adh-dhunubi kuma duk zanuban shi za a gafarta mishi yaya za a yi irin wannan magana hankali ma ya dauke ta subhanaka hadha buhtanun azim bin ba zai ce wannan ainihin wato ƙarya ce mai girma allamatul jazira dadin dadawa sai yace al-amru rabi al-amari na hudu min al-umuri dallati ala anna hadhihi al-wasiya min abtalil batil daga cikin dalilan da ke nuna cewa wannan wasiya ƙarya ce karara wa awdahil kadhib kuma magana ce wadda take ƙarya a fili qauluhu fiha da yace wa man yusaddiq biha yanju min azabin nari wanda ya gaskata ta zai ainihin kubuta daga azabar wuta wa man kazaba biha kafara wanda kuma ya ƙaryata ta ya zama kafiri mun gane wai duk wanda yace ƙarya ne wai ya zama kafiri kaman mu dinnan da muka ƙaryata wa hadha aidan min a'zami al-jur'a 'ala al-kadhib yace wannan har wa yau wato tsaurin ido ne wajen yin ƙarya wa min aqbahil batil kuma wannan magana ce wadda take mai muni yad'u hadha al-muftari jami'an nas wannan makaryaci na kiran mutane baki daya ila an yusaddiqu bi siryatihi akan cewa mutane su zo su ƙaryata su gaskata wannan ainihin ƙarya tashi wa yaz'umu annahum bidhalika yanjuna min adhabin nari kuma wai har yana da awaccewa waɗanda ainihin wato suka ainihin rubuta ta suka yi aiki da ita za su kubuta daga azaba Allah wa anna man kazaba biha kafara wanda kuma ya ƙaryata ta ya zama kafiri bin ba zai ce laqad a'zama wallahi hadha al-kadhib 'ala Allah al-firya wannan mutun ya ainihin danganta mummuna ƙarya ga Allah wa qala wallahi ghayra al-haq ya faɗi magana da ba gaskiya ba na rantse da Allah inna man saddaqa biha huwa alladhi yastahiqu an yakuna kafiran la man kazaba biha wanda ya gaskata ta shi ya cancanta ya zama kafiri ba wai wanda ainihin ya ƙaryata ta ba in ka gaskata ta kai ne ka cancanta ka zama kafiri saboda lokaci da ya kure mana sai gobe insha Allahu ta'ala zamu karasa bayani akan wannan sannan mu ci gaba da bayani akan matsalolin mafarki saboda muhimmancin su dan kaga rashin tsayawa a farfashe matsalolin haka shi ya kawo har wannan ƙaryar ta samu kasuwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika